ƴan ƙasa da hukuma
ka za ka cikin kada zalunci mai za ka fada a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya fada mana ƙarya ne don tallogar zambo ne mai yin wannan lanan ne.
Assalamu alaikum, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Magana gaskiya dai mu a nan lafiya ko in ce ma yawancin sassan jihar Nasarawa ana fama da ƙarancin wutar lantarki.
To muna zaune kawai yanzu sai suka kawo mana din na dubu sha biyu.
An samu ci baya sosai a dangane da wannan ƙonewar babbar kasuwa tamu.
Tun daga watan tara har yanzu ba a biya mu ba.
Yau a cikin shirin muna ɗauke da kashi na hudu kuma na ƙarshe na bitar wasu daga cikin batutuwan da muka kawo muku a wannan shekara ta 2022 da muke ban kwana da ita. Kuma bitar tamu a wannan karan za ta karkata ne a jihohin Plateau da Nasarawa da ke tsakiyar Najeriya a dakace.
Wallahi idan ba san juna a dakai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina. Jayayya ko neman magana sai an so juna an daina.
Madalla masu saurare, kamar yadda kuka ji a ɗanɗanon kanin labarai, yau shirin ƴan ƙasa da hukuma na jihohin Nasarawa da Plateau ne da ke tsakiyar Najeriya domin yin bitar wasu daga cikin lamuran da muka gabatar a wannan shekara ta 2022 da ke dab da ƙarewa dambarwa tsakanin al'ummar lafiya babban birnin jihar Nasarawa kan kuɗin lantarki da batun sake gina babbar kasuwar birnin Jos na jihar Plateau wadda aka fi sani da Jos Terminus da ma yadda ma'aikatan jihar Plateau ke korafin gwamnatin jihar ta gaza biyan su kuɗin albashi na watanni da dama na cikin al'amuran da kuka ji a wannan shiri cikin shekara ta 2022 nan da muke ban kwana da ita. Abokiyar aiki Zainab Babaji ta yi mana bita akan waɗannan batutuwa.
A cikin wannan shekara mai ƙarewa ne shirin ƴan ƙasa da hukuma ya tattauna da wasu mazauna jihar Nasarawa inda suka yi korafi kan ƙarancin wutar lantarki, lamarin da ya durƙusar da harkokin ci gaba a ɓangarori daban-daban na rayuwa.
Sunana Bukari Abdullahi na ta'ala daga lafiya. Watan February muna biyan 2,800 sai suka ƙara zuwa 3,400 watan uku kenan. A watan hudu suka ƙara sai koma 4,800. Watan shida kawai muka tashi sai muka ga kuɗin nefan waɗansu 8,000 waɗansu 10,000. To muna zaune kawai yanzu sai suka kawo mana din na 15,000. Kuma ba wai kuma ana samun wutan bane da yawa.
Tun a watan biyu na wannan shekara ne al'ummar jihar ta Nasarawa suka yi korafi, har yanzu lamarin bai sauya gani ba kamar yadda wani ɗan jarida a garin lafiya ya shaida mun.
Sunana Sadiq Abbas. Magana gaskiya dai mu a nan lafiya ko in ce ma yawancin sassan jihar Nasarawa ana fama da ƙarancin wutar lantarki, bayan haka kuma sai ga shi da irin kuɗin wutar lantarki bill ɗin da suke kawo estimated billing ɗin da suke kawo. Kin ga kamar ni misali gidana na da 3,000 flat ana kamun bill ɗin 14,000 kowane wata. Kuma kake ɗauka kamar ko akwai wasu manyan kayayyakin mutane da yake kwanzumin wuta 14,000 akwai wanda ma yanzu to saboda haka yasa dole na nemi hanya na je na samu fitar mita. To amma makwabtana wanda ba su da mita a yanzu da nake miki magana suna biyan naira 16,000 a wata. Wasu za su idan suka samu haka samu wuta, wasu a rana samu wuta na awa uku. Bayanin da muka samu daga su waɗancan mutane na babban tashin wutar lantarki da aka kaddamar su ne hukuma da suke rarraba wannan wutar lantarki ba sa siyan wadataccen wuta da za su raba wa jama'a da zai wadaci jama'a. Wannan shi ne magana gaskiya. Kuma duk lokacin da ka rubuta rahoto ka yi ƙoƙarin jin tabbacin su ba za su taɓa maka magana ba. Ko ya za ka yi wa za su maka magana. Jama'a yanzu sun waye suna sauraron irin rawar ƴan jarida suke daga musamman kamar su sashen Hausa na murya Amurka. Kwanaki akwai a saboda irin wannan rawa da ƴan jarida musamman wannan tashar take takawa an shirya zanga-zanga na lumana akan irin wannan kamfanin rarraba wutar lantarki yake a nan jihar Nasarawa. Kenan kin ga za a iya cewa hakan yana taka rawar gani wajen wayar da kan jama'a akan haƙƙinsu. Su san suna da haƙƙi, idan aka take musu haƙƙi suna da haƙƙi, akwai kuma inda ya kamata su kai kocinsu a saurare su.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu kai za a fito a wajen damu. Me ya ƙi ni ta bitar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu. Allah, Allah. adakan mu a tare ka mu so juna ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ga mutun shin mu aka ta shi ne aka cin zulumi da yake bude kofar samu da wuya ta diga wasu sun ji
daga ƙarshe dai ma'aikatan gwamnatin jihar Plateau sun shiga yajin aiki don nuna rashin jin daɗin su kan rashin biyan albashi na watanni 4 da gwamnatin jihar ta yi a watan Nuwamban wannan shekara ne dai ma'aikatan jihar Plateau suka fara nuna bacin ransu kan rashin biyan su albashi
sunana Salamatu Dauda gaskiya abun bashi da sauki a ce ga yara sun koma makaranta da aka biya su kofi ga komai ka je kasuwa kudin shi ya karu ya yi kusan doubling ne ma ga kuma tsadar rayuwa dai ko ta ina gaskiya abun akwai matsala ma'aikata dai duka mun shiga halin kakanika yi
don da ya fara biyan da kyau da kyau to ya sa mutane sun relax mind nasu gaba gida sai abu ya zo ya juya kuma kowa ba wai ka riga ka ake wani abu ko sai ka doka ba sai kalar ya yanka so ya zama ma mutane ba so ki ba ma sam sam
tuni dai kungiyoyin kwadagowa jihar suka umarci ma'aikata su zauna a gida na kwanaki 5 a matsayin yajin aikin gargadi kamar yadda shugaban sasantawa na kungiyoyin kwadagon a jihar Plateau Comrade Titus Malau ya shaida mun
tun daga watan 9 har yanzu ba a biya mu ba sannan kuma akwai annual increment wanda a kowane shekara ana dan kara ma ma'aikaci saboda karin kaya a kasuwa ba su yi mamu alkawari za su biya har yau ba yi ba
a martanin sa shugaban ma'aikatan jihar Plateau engineer Sunday Hart ya roƙi ma'aikatan ne da su yi haƙuri su dawo aiki inda ya bada tabbacin za su zauna da shugabannin kwadagon don tabbatar da aiwatar da buƙatun cikin gaggawa a wata sanarwa da ya aike wa manema labarai ya danganta rashin biyan albashin ne da rashin samun isassun kuɗaɗe daga gwamnatin tarayya a watan 4 na wannan shekara ne filin ƴan ƙasa da hukuma ya kawo muku tattaunawa kan cece-kucen da ya biyo bayan gina babbar kasuwar Jos wanda aka ci sani da kasuwar Terminal.
Sunana Reverend Father Paul Katsuko ni ne kan chairman Plateau State. Gama da mutane suna ce ba ya za a yi jayisban. Jayisban kuma na musulunci. So duk abu za a yi to za a bi ka'idojin musulunci ne. Ku da kare kuma a kai kanki da za a yi ba da an gama shi da tun bisa gari ga zuwa ga jayisban nan 40 ga gari zuwa ga gwamnati. Kowa da damar zannan ba da wannan cikin kai din ma jayisban ta ba amma kuma da rike ta magani da ke ta cikin komiti za a cikin wadannan duba ka da za a raba wannan kasuwa mutanen jihar Plateau suna cikin ciki da shi amma ko mutanen jihar suna barci za a gina
suwara dai Muhammad Prado amma in jiya shi ne baban yadda so gaskiya an samu ci baya sosai a dangane da wannan konewar babbar kasuwa ta mu wanda a shekarun baya kafin konewar kasuwar wannan iftila'i ya faru na kasuwa kusan santa ce wanda garuruwa da dama hatta daga Kano ana zuwa a dauki an su abubuwan a nan jihar Plateau ita gwamnati ta iya kokarin ta domin gyara wannan kasuwar to ga gyara mu abu ne wanda zai kawo wa jihar Plateau ci gaba da kuma Najeriya baki daya
a bangare guda kuwa kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjan yace gwamnati na kan wayarwa jama'a kai don gina kasuwar
matsayin gwamnati matsayin dattawan jihar Plateau shi ne a ci gaba da tuntuɓar jama'a domin su fahimci wannan manufa ba wai ya nuna ana gina kasuwar ba ne domin kin san gwamnati karan kanta ba ta wayar da mutane kai sosai ba shi yasa aka sami sabani aka sami rashin ganewa.
To sai dai daga ƙarshe batun gina kasuwan ya kai kotu inda ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Jos ta Kudu da Jos ta Gabas Musa Bagos ya shigar da gwamnatin jihar Plateau a kotu daga Disani kotu ta dakatar da batun gina kasuwar.
Tuwalla kyauta masu hare ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan kuma shi ne cikamakin jerin shirye-shiryen bitar wasu daga cikin al'amuran da kuka ji ta wannan shiri a cikin wannan shekara ta 2022 da ke dab da karewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da sabon shiri a sabon shekara ta 2023 da muke tunkara yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum.
A kasa duka kan ba tarbiya ba ci gaba sai ka tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya dan kauye ya shiga alkarya.